This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, da fatan an yi sahur lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yafo Makeri. Wani babban jami'in Hamas ya bayyana cewa ba a samu wani ci gaba a zagayen baya-bayan nan a tattaunawar tsagaita wuta a mataki na biyu tsakanin Isra'ila da kungiyar Hamas da Amurka ta ayyana 'yar ta'adda, kuma babu tabbas ko za a ci gaba da zaman. A jiya Asabar ne aka kawo ƙarshen matakin farkon, amma sharuɗan yarjejeniyar sun nuna ba za a ci gaba da faɗa ba yayin tattaunawar mataki na biyun, wanda ka iya kawo ƙarshen yakin Gaza, kana bari sojojin Isra'ila su fice daga yankin, sa'annan a sako sauran mutane da ake garkuwa da su. A cewar Isra'ila, mutane 32 a cikin 59 da har yanzu ake garkuwa da su a Gaza sun mutu. Jama'ai daga Isra'ila da Qatar da Misra da kuma Amurka sun shiga tattaunawar mataki na biyu, wanda ake gudanarwa a birnin Al-Qahira. Hamas ba ta halarci tattaunawar ba, amma masu shiga tsakani daga Misra da Qatar za su kare muradunta a tattaunawar. Moscow ta faɗa a jiya Asabar cewa ta kwace ƙarin wasu ƙauyuka biyu a gabashin Ukraine, yayin da jami'an Kyiv suka ce harin da Russia ta kai ya kashe mutum guda, kane jikata wasu 19. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce dakarunta sun kwace ƙauyukan Sudni da Burlaske a kudu da yankin Donetsk da ke gabashin ƙasar. Sun yi kwanto ne a kusa da garin Velika Novosilka, wanda sojojin Rasha suka kwace a ƙarshen watan Janairu. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce Rasha ta harba jiragen sama mara matuƙa 154 a cikin dare, inda ta harbo 103 a ciki, kanan 51 suka ɓuya daga na'uran hange ba tare da ɓarna ko yin lahani ba. Sai dai hukumomin yankin na Ukraine sun ce mutum guda ya mutu, kanan wasu da dama sun jikata. A jiya Asabar ne haramtacciyar ƙungiyar mayakan Kurdawa ta ayyana tsagaita wuta a yakinta da Turkiya, biyo bayan wata gagarumin kira da shugaban kungiyar ta PKK Abdullah Ocalan, wanda ke daure a gidan yari, ya buƙaci kungiyar ta ajiye makamai kane ta kawo ƙarshen rikicin sama da shekaru 40. Wannan ne matakin farko da kungiyar PKK ta Kurdawan ta ɗauka, bayan kirar da Ocalan ya yi a wannan mako da ta ruguza kungiyar kane su ajiye makamansu. A kokarin buɗe hanyar aiwatar da kirar da shugaba Apo ya yi ga zaman lafiya da tabbatar da demokaradiyya, muna ayyana shirin tsagaita wuta daga yau. A cewar kwamitin zantarwa na PKK, yana nuni da umarnin Ocalan, kana kamfanin dallancin labaran ANF na PKK ya rawaito. Mun amince da buƙatar da ke kunshe a cikin kiran, kuma mun ce za mu bi mu kuma aiwatar da ita, in ji kwamitin da ke zama a arewacin Iraki. Sai dai kwamitin ya ƙara da cewa babu wani sojanmu da zai ɗauki makami har sai an kai mai hari. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaba Donald Trump, mai shekaru 78 a duniya da ke kan hanyarsa ta zama shugaban ƙasa mafi tsufa a tarihin Amurka, zai yi gwajin lafiyarsa na shekara-shekara nan da makonni masu zuwa, in ji wata sanarwar fadar White House a ranar Asabar. Shugaba Donald J. Trump zai kammala jarrabawarsa ta shekara-shekara a wata mai zuwa asibitin soja na Walter Reed National Military Medical Center, in ji sanarwar da aka fitar a ranar farko ta watan Maris. Za a fitar da ranar gwajin lafiyarsa a bainar jama'a nan da 'yan makonni masu zuwa, in ji sanarwar mai ɗauke da sa hannun likitansa Sean Bababela, wani likitan soji da ya aiki a Afghanistan da Iraki. Trump ya bayyana da kuzari duba da shekarunsa, amma gwaje-gwaje da ya yi a baya a wasu lokuta sun haifar da tambayoyi game da takamaiman bayanan lafiyarsa da kuma gaskiyar sakamakon binciken. A ƙarshe, Hukumomi da ke binciken mutuwar akalla mutane 60 a arewa maso yammacin Congo na zargin cewa ɗaya daga cikin tushen ruwa a cikin yankin ya gurɓace, a cewar hukumar lafiya ta duniya a ranar Juma'a. Sai dai hukumar ta ce lokaci bai yi ba da za a iya tabbatar da abin da ke faruwa. Likitocin na gudanar da bincike kan wasu cututtuka sama da 1,000 da suka bulla tun daga ƙarshen watan Janairu a ƙauyuka 5 na lardin Equator na ƙasar Congo, inda yawan zazzabin cizon sauro ya dagula ƙoƙarin gano cutar, inda kuma jami'ai suka ce kawo yanzu ba su iya tabbatar da ainihin musabbabin cutar. Shugaban kula da ayyukan gaggawa na WHO Dr. Michael Ryan ya faɗa a wani taron tattaunawa ta yanar gizo a ranar Juma'a cewa ɗaya daga cikin ƙauyukan akwai babban zargin wani lamari na gurɓata tushen wani ruwa. Ryan bai fayyace ko yana nufin gurɓatar ruwan ya faru ne bisa kuskure ko sakaci ko kuma bisa ganganci ba. Har ila yau bai bayyana ƙauyen da ake zargi an gurɓata ruwan ba.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Masu sauraro, sallama a gare ku, tare da fatan ana cikin goshin lafiya. Mu mun shigo cikin watan Ramadana mai dimbin falala lafiya. Halima Abdulrauf ce ke muku lale marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, tunda ke tabo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo. Madalla, a inda daukacin al'ummar musulmi a fadin duniya suka fara azumin watan Ramadana, shirin da wannan lokaci yayi nazari ne akan yadda matasa masu mu'amala da kafofin sada zumunta za su guje wa shagalta da kallon ababen da za su iya rusar musu da azumi da sauran ibadar su a cikin wannan wata mai dimbin albarka da falala. A cikin makonnin baya-bayan nan, malaman addinin Islama da dama a kasashen duniya, kama daga Sheikh Omar Suleiman da ke zaune a kasar Amurka, Sheikh Mufti Meng dan asalin kasar Zimbabwe, Sheikh Ibrahim Duguri da sauran shehunan malamai daga sassan Najeriya daban-daban sun bada karfi wajen wallafa sakonnin tunatar da mutane, musamman ma matasa a yanar gizo, akan mahimmancin azumtar watan Ramadan da kyakkyawar niyya da kuma gujewa barin rudin mu'amala da dandalin sada zumunta ya shagaltar da su wajen yin ibada. Da wannan ne muka fara ji ta bakin matashiya kuma ƙwararriya mai amfani da kafofin sada zumunta wajen wallafa bidiyoyin girke-girken zamani akan shirye-shiryenta na tabbatar da cewa ta yi ibada yadda ya kamata, duk da cewa social media ne ofishinta. Gare ki Chef.
Assalamu alaikum, sunana Maryam Sa'idu, wacce aka fi sani da Chef Ma ko Arewa Fudi a shafukana na sada zumunta. Sannan kuma ni ƙwararriya ce mai wallafa faifan bidiyo na abinci, wato content creator kenan. So a wannan dai wata na Ramadan, gaskiya akwai tsarurruka da dama wanda nayi, saboda bana so na kasance kullun a cikin kitchen ina kokarin daukan bidiyo na abinci ko kuma da huwan abinci haka da sauransu. To wallafa faifan bidiyo abu ne wanda ake yi mataki-mataki, sai ka nemi abin da kake so ka yi, wato kai brainstorming, ka samu ideas din abubuwan da kake so kai sharing ma mutane a Ramadan, sannan kuma ka samu kayan abincin da kake so, ka fidda ranan da zaka zo kai dauka bidiyon, sannan ka zo kai editing, ka zo kuma ka wallafa shi. To gaskiya abubuwan yana da dan yawa.
Na'am Chef, kin ce tsare-tsaren gudanar da aikin ki na da yawa, ko zaki mana bayani?
Yanda nake yi a nan shine ina planning tun kafin ma Ramadan ya zo, na san cewa to ga adadin yawan bidiyoyin da nake so na ga na wallafa a shafukana. So idan na riga da na fitar da adadin yawan da nake so, mataki na biyu shine zan fidda ranan da zan je in nemo duk kayan aikin da nake bukata. Bayan na nemo kayan aikin da nake bukata, sai kuma na fidda ranan da zan zo in dauka bidiyo. Zan iya yin kila kwana 3 ko kwana 4 ko kwana 5 ma ina daukan bidiyoyin da nake so in wallafa, idan har zan wallafa dauka bidiyo guda 30 kenan ko kuma guda 20 da wani abu a watan. Bayan na dauka bidiyoyi na sannan sai in zauna a yi editing din su yadda ya kamata. To wannan duk tsarin da shirin da nake gaya muku muna yin shi ne kafin watan azumi ya kankama. Kila ko za a ce tsura sati 2 azumi ko kuma ma wata daya, duk abubuwa ne wanda zaka tsara cikin lokaci yanda idan watan Ramadan ya zo ba zai kasance ba kullun kana a cikin kitchen kana kokarin dahuwa ko kuma kana daukan bidiyo bayan kuma process din yana da yawa. To mu muna planning ahead of time ni dai in particular kenan. Sannan kuma idan aka gama gyaran bidiyo sai mu zo sai in daura su akan shafuka na in yi scheduling din su kenan.
Me yake nufi da scheduling din ababan da ke wallafawa?
Shi scheduling din su zai zamana cewa kamar na wallafa ne amma ban wallafa ba. Already zan saka ranan da nake so in ga bidiyon mutane sun gani haka daya bayan daya duk za a jera su kowanne bidiyo da ranan da ake so a wallafa shi mutane su gani. So wannan kenan yana taimaka min sosai wurin managing time dina saboda wani lokacin ma sai in ma manta da na mai posting abu sai na ga notification suna ta shigowa a waya na zan tuna ai na wallafa abu fa already abin da nayi scheduling din shi har lokacin shi yayi yazo yayi posting da kanshi. So wannan dai shi nake yi don na ga na taimaka wa kaina wurin rage wa kaina ayyuka kuma ban cinye lokutan Ramadan ba ga aikin kirkirar bidiyo. So ina samun enough lokacin da zan zauna in yi ibada da sauransu.
To wani shawara zaki ba wa masu irin aikin ki don gudun kar su rasa lokacin ibada masu muhimmanci a cikin wannan wata mai dimbin falala?
Shawaran da zan ba wa ƴan uwana waɗanda suke kalan wannan sana'on shine shi dai watan Ramadan dai wata ne wanda sau ɗaya ne a shekara. So duk abin da mutum zai yi ya zamana cewa yayi ya bakin kokarin shi wannan lokacin yayi amfani da shi hanya da ya dace kuma hanya mafi amfani. Kamar yanda nake tsara content ina ina batch creating which na san probably wasansu suna yi wasansu ba sa yi. So ina ga idan har suka bi wannan hanyar na tsara content kafin lokaci yayi ina ga wannan zai kawo sauki cikin al'amura da kuma yanda mutum zai rinka amfani da waya ya rage wannan screen time din dan ya samu enough lokacin da zai ibada yanda ya kamata ya focus. So ina fata wannan zai taimaka wa kowa da kowa insha Allah.
Madalla. To masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar kizo ke zuwa muku daga nan murya Amurka. Yanzu baya gaji ta bakin fitacciya mai wallafa bidiyon girke-girken zamani akan yadda mutum zai tsara ayyukan shi don yin ibada yadda ya kamata a wannan lokaci. Lokaci yayi da za mu sada ku da malamin addinin Islama Sheikh Ibrahim Duguri don jin bayani akan muhimmancin watan Ramadana ga matasa da ma ababen da ya kamata musulmi yayi da waɗanda za su kiyaye a cikin wannan wata.
Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala nabiyil karim sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To kamar dai da muka sani azumi ɗaya ne daga cikin ginshikan musulunci guda biyar kamar yadda Abdullah ibn Umar Allah shi kara masa yadda da shi da mahaifinsa ya ruwaito daga hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallam cewa buniyal islam ala khamsin shahadati allah ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawm ramadan wa hajj al bait. Musulunci an gina shi ne akan ginshikai guda biyar gafara Allah waɗanda ba sa misaltuwa duka suna kunshi a cikin wata Ramadan domin Allah subhanahu wataala ya tabbatar da cewa dukkan wani aiki da bawa yake na ibada to yana yi ne wandan akwai ka'ida da kuma ladan da za a bashi amma azumi Allah ya ce nawa ne da haka ni kawai zan yi sakayya da shi. Babu shakka ga mai azumi na farko ya sani cewa ibada ce yake yi wanda ibadan nan kuma babu wanda ya dora masa a matsayin wajibi sai Allah sannan kuma wajibin sa ne shi mai azumi ya nufi Allah da ibadar tasa ya kiyaye duk abin da zai ka masa matsala ko targade a cikin ibadar tasa ta azumi.
To ya Sheikh masu sauraro za su so su ji misalai kan ababen da ya kamata a kiyaye.
Alal misali mai azumi ya guji yawan hayaniya da yawan surutayya karerai da kuma kallakallan abin da zai tayar masa da hankali ta bangaren sha'awa da kuma duk abin da Allah ya haramta wanda zai yi. Yanzu mun waye gari yawanci zaka ga mutane da wayoyi a hannunsu wayoyin na akwai inda mutum ke latsawa ya kalli haramun kai tsaye shi ya san haramun ne sannan kuma wani ba wayar bace a majalisa ce ake zaune ake ta hira ake ta karerai ake ta gulmace gulmace ake ta maganganu waɗanda suke basu da ka'ida ko ba ma a cikin watan azumi ba. To duk wanda ka cutar ko ba watan azumi ba kana da zunubi balle ga wanda yake azumi. Sannan kuma daga cikin abubuwan da mutum zai kiyaye shine yawan tunani ma wanda zai haifar masa da sha'awa.
Ina kuma ga ababen da mai azumi zai iya fadawa ciki bisa kuskure?
Akwai abubuwan da idan mutum ya yi su bari mu dauki misali idan mai azumi ya kasance kasance yana azumi sai kuda ya shigo bakinsa ba tare da saninsa ba, garin fitarwa ko bai sani ba sai ya hadi, kaga wannan yana da azumin sa. Sa'annan mai azumin da ya kwanta da rana yayi mafarki da ya kwanta sai mani ya fito a sakamakon wannan mafarkin, duk da karfin fitar mani wanda sai an yi masa wanka, to gashi da azumi yake kuma gashi da rana yayi mafarkin nan, to shi wannan zai tashi ne yayi wankan janaba, bayan yayi wankan janaba azumin sa yana nan, babu ramuwa babu kafara. Sannan kuma sai mu dubi gefe guda, mazi shi kuma in ya fito ga mai azumi wanda shi karfin sa a shari'a ba a yi masa wanka dan bai kai mani ba, amma duk da haka idan mai azumi saboda kallace-kallace ko wasa ko sha'awa ko tunani yasa ya fitar da ainihin mazi shi kuma da rana, duk da dai ba a ma mazi wankan janaba, amma zai tsarkake inda mazin nan ya fito da kuma inda ya taba gaba daya, amma fa ya sani a wannan rana bai da azumi, zai rike bakin sa ne, in ya kama bakin sa to bayan azumi zai rama azumi guda daya. Saboda haka duk irin waɗannan abubuwa da za su tare da mutum hankali ya rasa aladan azumin sa, to ya kiyaye su.
Ga masu iyali kuma fa,
masu iyali su kyautatawa iyalansu, su zama masu sakin fuska, masu yalwata musu wajen ciyar da abinci. Sannan kuma mai azumi a kullum kada ya zama mai raki, ya dauka cewa yanzu tunda ana azumi ga zafi ga rana kamar an dora masa duniya aka, wa kake yi wa? Allah kake wa. In kana su Allahn da ya dora maka azumin a matsayin wajibi kuma ya kawo yanayin da ake azumin a ciki, yafi ka sanin halin da kake ciki kuma shi yafi ka sanin abin da zai baka na lada. Saboda haka wajibin masu azumi ne mu kiyaye waɗannan abubuwa.
Muna godiya Allah ya bada ladar tunatarwa. Alƙalman ƙididdiga dai sun yi nuni da cewa a duk shekara malamai na tunatar tare da kwadaitawa musulmai ba da muhimmanci ga ibada daga farko zuwa ƙarshen watan don amurar dimbin fallalar da ke cikin sa. To masu sauraro gabaki ɗaya kuma annan zamu naɗa tabarmar shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin, wato Chef Maryam Sa'idu da Sheikh Ibrahim Duguri, ni Halima Abdurrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam.
Madalla. Yanzu kuma sai maimakon shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A makon da ya gabata likita ya koro jawabi akan illolin shan siga fiye da kima, har ma yayi mana bayani irin alamomin da mutum zai ji ko gani da ke nuna siga yayi masa yawa a jiki. Sai kuma lokacin da aka dibar wa shirin ya kawo jiki, inda muka yi alƙawarin zamu kawo muku ci gaban shirin. To a wannan makon Dr. Najib Bello na asibitin Najbel Nursing Home and Maternity dake jihar Kano zai ci gaba da yi mana bayani ne kan matsalolin siga ko zaki ga yara, inda fara da bayani kamar haka.
Ai shi illa siga ta fi muni ma ga yara akan manya, saboda su yara yanzu ake yin halittar tasu, yanzu suke tasowa, yanzu ne ake gina jikinsu kuma yanzu ne ake gina kwakwalwarsu. To daga inda siga yayi kane-kane a cikin sassan jikinsu, to siga illa ta fi bayyana. Na farko matsalar kwakwalwar da tunani da lura da nazari da koyo so ya fi wahala a yaro. Na biyu za ka ga yaro ya samu yiwuwar zama jibgigi a kankanin lokaci, sai kai gaba ɗaya yaro ɗan shekara goma yana nema ya fi babansa ko babansa girma da tsawo da kiba, wannan babban illa ce, kaga ya zama obese kenan. Na uku za ka ga yaro ya samu abin da ake ce ma riƙewa haƙora, kaga yaro ya samu ramuka a cikin haƙoran sa, ka ga yaran haƙoran din sun zuzzube. Shakan shan zaki ba za ka iya takaita shi ba, abin da zai iya ma narkar da haƙori har ya rabar da haƙori, to na yau kuma zancen wata tsoka ko wani jijiya ta cikin jikin mutum. Na huɗu za ka ga mutum tunanin shi yana canzawa, you know, da kuma halayyarsa. To yara na su zai ifin muni dan da ba hankali ya yi su ba suna cikin girma ne. Na biyar kwakwalwarsu da ke tasowa sabuwa, za ka ga yara ya shiga cikin gaba ɗaya mamari ɗaya da tunaninsa, ka ga gaba ɗaya ba ya afsasa komai, ba ya iya takura wani abin a zo a gani, a makaranta ne, a karatu ne, a mu'amala ne, a nazarin shi, a tunanin shi, a ƙarfinsa, ana ganin wannan illolin a cikin yaranmu sosai da sosai.
To likita, shin akwai wani adadin siga da jikin mutum ke buƙata ne ko kuma jikin mutum ba shi da buƙatar siga ma kwata-kwata?
To wannan yawan sigan gaskiya danganta da abubuwa da dama. Na farko ya danganta da shekaru, kuma ya danganta da namiji ne ko mace, ya danganta da nauyi, kuma ya danganta da yawan aiki da mutum yake yi. Kamar misali wanda baya aikin komai yana zauna a office, ba wani aiki yake wani ƙarfi, za ka ga baya buƙata kamar wanda yake a ce noma ko faskare, yawan sigan da zai buƙata. Amma dai alahai halin akwai ƙungiyoyi na duniya, misali kamar WHO, akwai American Heart Association, akwai kuma dietary guidelines na for Americans. To duk wannan sun dan bada haske ne yawan sugan da ya kamata mutane su sha. Amma generally zaka ga duk zancen da suke ci ne kai ya wuce misali manyan mutane kai ya wuce gram 25 ya daidai da karamin cokalin shan shayi guda 6 a rana kenan. Sannan yara kuma kai ya wuce gram 12 zuwa 25, ma'ana su kamar rabin na manya kenan. In ka kalli wannan guda biyun ana nufin karamin cokalin shan shayi guda 6, to shine daidai yake da maybe a ce gram 25 a rana. Wannan sugan da muke magana, in ka dauki kwalba ta lemo, da yawa da cikin kwalba na lemo da muke da su, yawan sugan su yana kai gram 40, wasu gram 50, wasu ma har gram 60 kake ne ya malinka guda biyu. To in ka sha kwalba guda daya, kamar ka linka yawan sugan da zaka sha ne a rana, da kaga yayi yawa. Haka kuma idan karamin yaro ya dauka, kaga nashi ma ya kai la haula la quwwata, saboda shi da ake so kai wuce gram 12 ya je ya sha gram kusan 50, kaga ai ya linka linkin balinkin. To duk illolin suga za su bayyana a cikin jikin yaro, da shan kwalban lemo guda daya a rana. Yasa na ce shi suga yana da wasu nau'ika da dama a boye inda ake iya shan su. Misali, sai kuma ya zo ya ci meat pie, sai zo ya sha kuma ya kara shan yogurt, sai kuma ya je ya kara shan irin ko a ce cincin. Fi wannan alama da cin suga ne na zunzurutu. To akwai wasu sources din daban, misali a boye yake shi kuma. Misali ya sha rake, so da shi rake shi ba kuma refined sugar bane ba, suga ne wanda yake misali a haɗe yake da saccharide ne. Akwai kuma wasu hanyoyi daban na polysaccharide. To in kin lura kenan yawan sugan da muke sha, inda za a zo na ayi kulliyar sa gaba daya, sai ka ga muna shan shi fiye da linki 5 ko linki 6. To wannan yawan sugan da ake sha, ko da makarma ma ta turo insulin ta kwashe shi, to kafin ta kwashe shi tana shan wahala. Saboda mu da ma a asibiti abinda muke lura shine idan mutum ya tashi da sata an zo an auna, to awon da muke mafi yawanci shi muke cewa fasting blood sugar, sai dare yayi gari ya waye kai kenan kimanin bayan awa 12 baka ci abinci ba da daddare. To so tare sugan nan an kwashe shi zuwa safiya, amma jikin ya sha wahala kafin ya kwashe. To duk illolin sugan nan sun bayyana a cikin jikinka. To wannan illar da jikin naka ya kasa kwashe sugan nan akan lokaci, sai dai duk wasu awoyi, to ya riga ya kasara maka garkuwar jikinka, ya ba kwayan cuta dama girma, sannan kuma ka tashi da safe ka ci gaba da sha, to kenan kuma kana kiwon kwayan cuta ne a jikinka, kuma ya shafi kwakwalwa, kuma ya shafi sassan jiki, ya haddasa matsaloli da yawa. Wannan shine abin da ya kamata a lura da shi.
Kamar wasu hanyoyi ya kamata mutum ya bi don rage shan suga ko zaki?
To gaskiya idan mutum yana so ya rage yawan shan sugan shi, akwai ɗan matakai da ake bi. Na farko shine duk wani abu da zaka ci da zaka sha, ka duba gwangwani, ka duba ka gani suga nawa suka sa a ciki, saboda doka ta sa dole sai sun rubuta. To ka duba ka gani daga inda ka san sa yawan gram ɗin da ke cikin suga. To gaskiya ba wani lokaci da ake bukata ilimi kamar yanzu, ko da an rubuta maka gram ɗin suna yin hikima da wayo, sai sun rubuta mun sa maka gram ɗaya a cikin mil goma. To aka ce an sa maka gram ɗaya a cikin mil goma, kai sai kai kamar suga ne kana. To ai sai ka duba ga mil nawa ne a cikin wannan robar ruwa. Idan akwai mil 1000 kai kenan, in ka ce gram ɗaya a cikin mil 10 kai kenan, a cikin mil 1000 lita ɗaya kenan, gram nawa kake ka, kaga sai ka linka shi kusan 10, kaga an sa kusan gram 100 kenan aka zuba a ciki, kaga ya wuce adadin da ake bukata ka sha a rana. Tunda mun ce bai kamata ba ka wuce gram 25, wannan a wannan robar kadai kenan ka ci kimanin gram ya linka linkin balinkin. To kaga zai iya baka illa mai yawa. Yasa yanzu ne ake bukata ilimi, ko da kamfanonin sun rubuta, ya zaka iya fahimtar wani hikima suka maka na ilimi na waye mai suka boye. To yana da muhimmanci ka karanta wannan bayanan, kuma ka nemi masana su kara wayar maka da kai akan ya zaka gane yawan sugan da aka zuba a cikin irin wannan robobin. Na biyu, akwai bukatar duk sanda ka tashi ka samu abin da muke cewa whole food, ka zabe shi. An ce whole food shine abinci da zuba gaba ɗayan sa, ba wanda aka yi processing ba. Idan kayan itatuwa ne, to zama whole fruit ne, gaba ɗaya kayan itatuwa ne. Idan kuma kayan ganye ne, to ka ce gaba ɗaya nake son kayan ganyen, ba wanda aka canza musu wutar sura ba. Sannan kuma idan abinci ne kamar dawa, gero, masara, to su zaka nema. In ma kitse ne, to ka nemi fat wanda yake akwai na lafiya, akwai mai illatarwa, akwai kuma wanda bai da illatarwa. Akwai bukatar kuma ka takaita yawan kayakin lemo da kake sha. Kayakin lemo na kwalba, kayakin kaza kaza, ka takaita su. Sai a ba mutane shawara su dafa abincin su a gida. In sun dafa abincin su a gida, sun sa shi a ciki, to za su yi controlling din yawan sugan da suka zuba a ciki. Yana da muhimmanci kuma na biyar, mutum ya takaita yawan sugan da yake sha shi da kankan sa. Wajen shan shayi ne, wajen duk mu'amalar sa ne, to zai taimaka a ƙarshe ka ga jikin shi har ya saba, ya daina tunani, kuma ya daina sha'awa da shan suga.
To likita, daga ƙarshe wace shawara zaka ba mu masu sauraron mu domin kare kansu daga cin karo da cututtuka?
Yanzu rayuwa ta canza, mu'amala ta canza, kai abubuwa dama da suke addaban mu. Na farko shine muhallin mu, cunkoso ya yi yawa a cikin birane. To idan kana zaune akwai cututtuka tsakanin mu'amala da mu'amala, taba mutane, taba kuɗi ne, taba abinci ne, abubuwan da muke ci, abubuwan da muke sha, to da akwai ƙwayan cuta a tattare da su. Sannan akwai ƙwayan cuta da iska ne ke ɗaukowa, ya raba shi a cikin mutane. mutane daga inda ake rashin sa'a dama gashi ba cin abinci mutum ko shi bin da ya kamata ba ma ware lokacin cin abinci saboda mun yi busy to duk da ko jikin mu ta yi kasa ba a ci an koshi ba ga kuran cutar sun shiga ga kuma zaki ana sha kuma mu bakin mu ya saba da zaki ga mutane suna zuwa da cututtuka kaga mutum ya zo banda cikin shi zafi kirji zafi tashin zuciya gyaza wannan sugan ya canza wannan halitta cikin cikin mu ya sa abinci ba nan ki wanda ya kamata a kashi har mun asasa abin da muke cewa ciwon ulcer sannan kaga yazo yana dukan kunni mutane da yawa suna zuwa da yawan dukan kunni dukan kunnan suga ne ke tsananta a waɗannan ƙwayan cutar a cikin jikin mutum a cikin jini zaki ne da muke sha sannan kaga mutum yana jin yamai makamaki ya shi na bin sa ƙwayan cutar sun fara baibaye shi mutane da yawa suna zuwa da yawan zafin karkashin kafa yanzu abin da muke cewa peripheral neuropathy ya ga ɗan ƙananan yara wanda ba su shi kan 30 ba kuma wallahi duk zaki ne yake tsananta wannan rashin lafiya to ya zama wajibi ne nisa da shan zaki zaki zai kasara mu zaki zai rufan mana da jikin mu zaki zai halaka mu zaki zai kashe mana jijiyoyin jikin mu babu abin da zamu yi wallahi ko iyali ba za a iya wadata ba wannan babban ibtila'i ne kuma ya zama wajibi mu ja baya daga shan zaki mu'amala da shi mu ja baya
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo ƙarshen shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku Dr. Najib Bello da ya ilmantar da mu ya kuma faɗakar da mu a cikin shirin ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar a kullum nake cewa mu huta lafiya
madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi
ni ne Pastor Kadar Muhammad Eglise Aaron Zandar a jamhuriyar Niger. Kan magana da zamu duba yau shine zamu yi karatun mu na farko a cikin littafin Romawa sura 13 aya 1 da 2 ga karatu bari kowa yayi biyayya ga mahukunta kuma ba wani iko sai da yardar Allah. Mahukunta tan da suke nan kuwa na din Allah ne saboda haka duk wanda ya tsayayya ga mahukunta za a yi masa hukuncin da ya dace. Abin da nake so in yi ja hankali ko nasiha kai shine ban girma mutunta na gaba musamman waɗanda suke da shugabanci. A wurin da muka karanta Ubangiji Allah yana ga mana cewa bari kowa ya nuna duk wanda yake a ƙarƙashin ikon waɗannan kowane ne shi ya zama mai biyayya ga mahukunta saboda me? Domin sai ka darjanta mutum ka bashi girma ne kadai zai iya yin wani abu na karuwa da kai kanka za ka amfana. Sa'annan waɗanda suke mulki suna buƙatar biyayyar mu da girmamawa domin su iya yi kamar yadda Ubangiji Allah yake ga mana a cikin littafin Ibraniyawa cewa mun mutunta shugabanninmu domin ayyukan da za su yi su yi shi da farin ciki yadda zai amfane mu. Haka nan ya kamata dukkan ɗan ƙasa na gari ya kasance mai biyayya da dokoki musamman misali idan wani zalunce ka nan da nan zaka garzaya wurin jami'an tsaro domin neman taimako su fuddo maka hakinka. To idan kai baka ba su girma baka ba su mutunci ta ya zamu yi? Hanya guda ɗaya tak da zamu tabbatar da ci gaba mai dorewa da zaman lafiya a cikin kasashen mu gaba daya shine mu mutunta waɗanda Ubangiji Allah ya shugabantar akan mu domin wurin ya ga mana cewa babu wani shugaban da yake iya kwatar mulki da karfi a gurin Allah. Shi yasa wurin yace kowanne wanda yake shugabanci nadi ne na Allah imma ta wace hanya yaza imma ya aka ya samu Ubangiji Allah ne ya bashi dama. Hakkin mu shine mu zama masu biyayya. Ba yawancin mutane mukan ce su ma ba su abin da ya dace to ba hurumin ka bane ka hukunta shugaba. Allah da ya bashi mulki idan kai ka yi biyayya shi bai sauke nauyin sa ba shi zai hukunta shi. Mahukunta kuma su ji tsoron Allah su san cewa wannan kujera da wannan mukami da Ubangiji Allah ya basu ba kwace bane suka yi mishi a'a dama ce ya basu domin su hidimtawa al'umma. Ta haka nan kuma Ubangiji Allah idan sun yi abin da ya dace zai saka musu da alheri zai ba su ladan abin da suka yi. Saboda haka bakin jawabi ko nasihar mu kenan ta wannan ranar Ladi bari Ubangiji Allah ya taimake mu mu zama masu biyayya da mutunta dukkan na gaba da mu. Ta haka za mu iya samun albarku da Ubangiji Allah shirya mana. Amen.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zuwa madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Ladis Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.